بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan rana ta asabar a yau muna 5 ga watan zulqa'da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 3 ga watan 5 shekara ta 2025 miladiya muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya ya sake dawowa da mu zuwa wannan majalisi mai albarka a nan masallacin Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu dake nan unguwar Lulwanu Quarters a nan cikin garin Bauchi jihar Bauchi kamar yadda muka saba haduwa a daidai wannan lokaci domin gabatar da darussa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mana albarka a cikin rayuwarmu idan ban manta ba kusan tun kafin Ramadan tun ran da muka kammale karatun littafin talqisu sifati salati nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha na Sheikh Muhammad ibn Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala wa musake dawowa da darasi ba sai yau mun yi ta cewa zamu dawo Allah bai kaddara ba kuma sai yanzu muna da kuma Allah madaukakin sarki ya sa jinkirin ya zama jinkiri ne na alkhairi Allah madaukakin sarki ya sa mana albarka a cikin rayuwarmu bayan haka bayan kammale shi wancan littafi na sifatu salati nabi sallallahu alaihi wasallama mun yi ta tattaunawa akan littafin da ya kamata mu ci gaba mun yi dubi zuwa ga bukatuwa da muke da shi dangane da kyautata mana aqidar mu da ibadar mu wannan asali shine dalilin da yasa muka sanya shi wancan littafi ma da muka karanta shi to amma bayan mun kammale shi sai muka ga cewa kamar mun yi kongaba kon baya akwai karatun da ya kamata mu fara da shi kafin mu tafi zuwa ga sallah abu na farko da ya kamata mu fara dauka shine mu fara bin rukunin musulunci daya bayan daya koda mun fara da karatun sallah to ya kamata mu fara da tsarki da alula da sauransu kafin mu isa zuwa ga sallah to sai muka ga cewa kafin mu isa zuwa ga tsarki na gangan jiki da tsarki na zahiri da tsarki na waje da tsarki na tufafi akwai tsarkin da yafi kowanne muhimmanci wanda ya kamata mu fara da shi shine tsarkin zuciya wannan tsarki na zuciya kuma idan mun kula za mu ga kusan shi ne rukunin farko na musulunci shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah tsarkake maka zuciyarka ka yadda cewa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai da kuma yadda da amincewa cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama bawan Allah ne manzon Allah ne saboda haka muka ga cewa ya kamata mu fara da gyara zukatanmu da kuma gyara imaninmu da kuma gyara ita wannan wato ainihin kalma ta shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wadda ita wannan kalma tana kunshe da bayani akan imani. Bayani akan imani kuma shine tabbatar da bauta ma Allah shi kadai, da kuma kore bauta ga dukkanin wani wanda ba Allah ba, tabbatar da cancantar bauta da cancantar zama abun bauta ga Allah madaukakin sarki shi kadai, da kuma tabbatar da cewa duk wanda ba Allah ba to bai da cancantar bauta, kuma bai cancanci a bauta masa ba. Allah ya sa muna fahimta. Wannan yasa muka ga zamu fara da imani kafin mu iso zuwa ga sarki da alula da sallah da sauransu. Da haka muka dauki mu kana mu fara da takaitaccen littafi na usulul iman na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allah madaukakin sarki ya mishi rahama. Wannan littafi na usulul iman yana kunshe da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda suke bayani akan asalin menene imani, yaya ya kamata mutum mai imani ya zama dangane da alakansa da ubangijinsa, aqidarsa game da ubangiji, da kuma kikkiawan alakansa tsakanin shi da Allah subhanahu wataala. Dan haka insha Allah ta'ala wannan littafi na usulul iman shine littafin da zamu karanta shi a yanzu kafin mu ci gaba da abinda zamu dora na sauraron da dafai insha Allah ta'ala, domin mu samu tsarkin zuciya kafin mu iso zuwa ga sauran tsarki da alula da sauransu. Domin duk abinda kai ma Allah na ibada da kyautatawa da sanin ya kamata, in dai baka da imani mai kyau da aqida mai kyau to aikin banza kake yi. Da yawan mutane suna dauka cewa wai aqida ba addini bane, hasali kuma aqida shine asalin addini, dan babu addini in babu aqida, kamar yanda babu aqida in babu addini. Addinin kan da ka kudirce din, ka kudirce cewa addinin ka shine musulunci, Allah shine ubangijinka, annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine manzon da Allah ya aiko, alqur'ani littafin Allah, wannan kudirce wanda kai shine aqida din, shine aqida. To in baka da aqida babu addini kenan. Saboda haka zamu fara da shi wannan littafi na usulul iman. Kafin mu fara da shi wannan littafi na usulul iman, zamu ji menene ma'anan imani. Kamar yanda yazo a cikin hadisu Jibril, hadisin wato Umar dan Khattab, Allah ya kare da a gare shi, wanda kusan mafiya yawan mu mun san wannan hadisi, kusan shine hadisi na biyu a cikin littafin nan namu shahararren na littafin Al-Arba'un An-Nawawiyya na Al-Imam Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, Allah ya mishi rahama. Alaikum salam. To. Eh shi matan littafin ba? Na'am. Gaskiya ne. Maganar da shi ciyaman yake yi, na yi fatan a ce na sama sul ta tafan ba, mun taho da su kafin wannan lokacin da zamu fara karatu. Illa iyaka, saboda wanda yake sai littafi wajensu na tambaye su babu a wajensu. To saboda martaba ɗaya na tambaya, na san ba za a rasa shi a sauran bookshop ba, kuma ba littafi ne ɓoyayye ba, littafi ne shahararre wanda kuma ana yawan karanta shi. Saboda haka insha Allah ta'ala za mu bincika shi, mu ji farashinsa, sannan kuma mu sanar da shugabannin masallaci sai ga yadda za a mallaka. Saboda na sani cewa in ana karatu ana kallon littafi, to ya fi tattara hankalin mutane. Domin ana karatu baka kallon abin da ake karantawa, to wani hankalinsa kuma sai ya tafi wani waje, sai a bar shi a daji. Allah ya sa mu dace, Allah ya saka da alheri. To wannan imani kamar yadda muka ji a hadisin Jibril, yana da rukunai guda shida. Shine an tu'mina billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Shine kai imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar lahira da kaddara alkhairinsa da sharrinsa, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata. Allah kuma ya ambata wannan ayoyi da yawa a cikin Alkur'ani, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي كذا أن كارو كن إيمان غرابيا سيكم يتي أوت آية إن كل شيء خلقناه بقدر ونشين ركني نشدا saboda haka wannan sune rukunin imani to rukunin farko na imani da Allah rukunin farko na imani shine al-imanu billah al-imanu billah yana da bangarori guda uku na farko shine al-imanu billahi fi rububiyyatihi bi annahu wahidun fi rububiyyatihi la sharika ma'ahu imani da Allah wajen rububiyarsa rububiyar Allah kuma shine ayyukan da Allah yake yi shi kadai mabayinsa kamar halittar sama da kasa da halittun da ke tsakanin sama da kasa kaga wannan ba mai yin shi in ba Allah ba to imanin cewa Allah shi kadai ne yake yin wannan aikin kuma babu mai yin wannan aikin in ba Allah ba to wannan shine bangaren imani da Allah na farko kenan imani da Allah a rububiyarsa wannan shine na farko sannan na biyu al-imanu billahi fi uluhiyatihi بأنه واحد في إلهيته يعني في استحقاقه للعبادة لا ند له شيني يداد الله تي وشيني كدي يتنتنت أبوتا مسا وانت الربوبية شيني كدي تألا وجن أيكن دا الله نكي كي يدتي وابا واندي إسي إمباشي ألم با وانن كما ألوهية شيني إيماني دا الله أكن أيكن دا كي كي إما الله ka yalda cewa ba wanda ya cancanta a yi mishi wannan aikin in ba Allah ba mun fahimci bambancin su ko shi wannan rububiyya aikin Allah ne uluhiyya kuma aikin bawa ne to in har ka yarda cewa Allah shi kadai ne a rububiyarsa shi kadai yayi sama yayi kasa shi yayi duwatsu shike saukar da ruwa shike azaltawa shike talautawa shike rayarwa shike kashewa to dole kai kuma ka yarda cewa ba wanda ya cancanci ibada ba wanda ya cancanci sujjada ba wanda ya cancanci a roke shi in ba Allah ba sannan na uku kuma shine al-imanu billah fi asma'ihi wa sifatihi bi annahu wahidun fi asma'ihi wa sifatihi la mathila la shine ka yadda cewa wato ainihin Allah madaukakin sarki shine wato kadai ya cancanta ya kadaita wajen sunayensa da siffofinsa ba wani wanda ya kama da shi ko ya tarayya da shi a cikin sunayensa a cikin siffofinsa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wannan shine imani da Allah sannan imani da mala'iku mala'ikun Allah shine na farko kai imani cewa akwai wata halitta sunan halittar mala'iku akwai wata halitta sunanta mala'ika kuma wannan halitta ta mala'ika alamun ne gaibi halitta ce ta gaibi dan baka taba ganin mala'ika ba kiran da kaga mala'ika kuma dama zaman ka a duniya ya kare kenan Allah ya turo a kira ka yana da appointment da kai to daga nan da kuka yi ido hudu da mala'ika kuma ka tafi kenan Allah madaukakin sarki ya samu naci to saboda kaga baka taba ganin mala'ika ba dan haka mala'ika ya zama wani halitta na gaibu an dai fada maka cewa akwai mala'iku to na farko kenan kai imani da cewa akwai wata halitta sunanta mala'ika na biyu kai imani da cewa mala'iku Allah ya halice su ne daga haske sannan na uku Allah ya halice su ne wani irin gangan jiki ne da ba sa ci ba sa sha ba sa da sha'awa ba sa bayan gida ba sa bacci duk wayannan siffofi na dan adam din Allah ya tsarkake su daga wannan siffofin ba sa yi sannan kuma ka yarda cewa su din bayin Allah ne ba ababen bauta bane ba su kuma cancanci a bauta musu ba sannan kuma ka yarda cewa daga cikin wayannan mala'ikun akwai mala'ikun da Allah ya ba mu labarin su da kuma ayyukan da ya daura musu kamar misali mala'ika jibrilu an daura mishi nauyin kula da me wahayi kamar misali mala'ika malakul mauti an daura mishi nauyin kula da me daukar rayukan mutane eh sunan shi kenan malakul mauti ba azrailu ba shine qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum tulja'un kamar misali akwai mala'ika israfil shine mai busan rai shine mai busan kaho akwai mala'ika mika'il shike kula da ruwan sama da sarrai akwai mala'ika ridwan mai gadin gidan aljanna akwai mala'ika malik mai gadin wuta akwai munkarin wanakin masu tambaya a kabari akwai raqibun atid masu rubuta duk abin da mutum ya fadi ko ya aikata akwai sayyahuna fil ard wanda Allah ya sanya su dinga yawo suna neman duk inda ake karantarwa ake wa'azi sai su zauna in sun tashi kuma sai ce mu wanda suka zauna a wajen ku tashi kuna masu wato karban gafara daga wajen Allah madaukakin sarki. Sannan akwai mala'iku masu changing duty, akwai yan night duty, akwai yan morning, akwai wadanda suke zuwa da asuba, akwai wadanda suke zuwa da la'asar. Masu zuwa da asuba suna zuwa daidai sanda ake wato ainihin sallan asuba, masu zuwa da la'asar kuma suna zuwa daidai sanda ake kiran sallan la'asar. Da haka za su koma zuwa ga Ubangiji, kowannen su Allah zai tabbaye su, sanda kuka isa ya ku samu bayina, sanda za ku taho ya ku samu bayina. Tashi Allah mun same su suna sallah, mun baro su suna sallah, da su wane da su wane da su wane, mun je ina can masallaci ana sallan asuba, yanzu haka ma da za mu taho suna sallan la'asar. Sannan akwai mala'iku guda biyu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu randa bayi za su wayi gari. Mace Allah ya sa wasu mala'iku guda biyu suna fitowa suna addu'a suna cewa Allahumma a'di munfiqan khalafa, dai yana cewa kuma Allahumma a'di munsikan talafa, dai yana cewa Allah duk wanda yake da shi in ya bayar to ka kawo masa madadin sa, Allah duk wanda yake da shi ya rike yake bayarwa, Allah ka talafar da dukiyar. Wannan kullun suna wannan addu'a. Sannan akwai mala'ikun da Allah ya halice su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa akwai baitul ma'mur a sama, kullun mala'ika 70,000 ke shiga su yi ibada, in sun fito gobe wasu ne, ba mala'ikan da ya taba shiga su biyu, kuma ba wanda zai shiga su biyu har tashi kiyama. Wa ma ya'lamu zunuba rabbika illa huwa. To wannan wani bangare. Sannan mu yadda cewa akwai mala'ikun da ma Allah bai ba mu labarin su ba, ba mu san da su ba. Eh, akwai kuma khazanatu jahannam, akwai khazanatul janna, akwai masu gadin gidan aljanna, escort kenan ma yan aljanna. Saboda shi ka san dan aljanna in ya je shiga aljanna babba ne shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dayan ku zai gane gidansa aljanna sama da yadda yake gane gidansa a duniya. Yanzu dukan mu ne mun tashi a karatu, waye ba zai gane gidansa ba? Yanzu aka tashi a karatun nan sai ba bai tsare kina tambaye ka da Allah ina ne gidana, kaga yake kira, sai ka kira kwamitin masallaci a ce to ciya mai ya samu matsala ko yawa. Saboda ka sani garanti yanzu da ya tashi a nan ya san kai tsaye ga gidansa. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zaka fi sanin gidanka na aljanna sama da yadda ka san gidanka wannan na duniya. Amma duk da haka saboda isa da izza za a sanya maka masu gadi, manya manya masu kuɗi da gwamnoni da suke yawo da convoy. Ina ne bai sani ba a cikin gari, ina ne bai sani ba a duniya. In an bashi mota ba zai tuka ya tafi Gombe ko Kaduna bane, amma me yasa yake tafiya da convoy? Saboda tsaro, ba idan bai san hanya ba, saboda yana cewa shi babba ne. To haka yake a gidan aljanna, dan a nuna kai babba ne to sai a sanya maka masu gadi mala'iku su daka ka gidan aljanna. Allah ka sanya mu cikin aljanna. Sannan kuma akwai masu gadin wuta, su kuma masu gadin wuta wanda za su yi ma yan wuta rakiya, rakiyar su kamar dan sanda ne ya raka barawo zuwa police station. Ai ka san wannan rakiyar ba rakiya ce ta girmamawa ba, mutum ne ya yi saka aka jera masa motoci a gabansa, aka jera motoci a can, motoci a can, gashi a tsakiya. Sannan ai ka san wannan rakiya, rakiya ce ta bala'i. Gashi nan kuma a bayan peacock da kulki a ana dukan sallan sanya masa handcuff. To wannan shine irin rakiyar da kuma za a yi ma yan wuta. Allah ka tsare mu da wannan rakiyar. Shi yasa yan dan wuta ana dukan sa, ana ce da shi zuk innaka antal azizul karim, ana ce da shi sha azaba, kai ne yalla kai mai gida ne kai, yana cin duka kuma ana mai kirari. Kaga wannan kirari da musiba, Allah ya tsare mu. To akwai wayannan mala'iku masu tarin yawa wanda ma ba mu san su ba, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Sannan rukuni na uku shine imani da littafin Allah da Allah ya saukar. Na farko akwai alqur'ani, na biyu akwai zabura. Alqur'ani an ba mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, zabura an ba mu annabi Dawuda, at-taura an ba mu annabi Musa, injil an ba ma annabi Isa alaihi salam, akwai sufi Ibrahim wa Musa, da kuma saulan da tafin ma da ba mu san su ba. Sannan ka sani cewa su wayannan da tafin kana imani da su ne cewa daga Allah suke, amma kuma wato validity su ya kare, dama warrantin su, validity su gurgurdan yadda manzan su da kuma shari'an sa yake lasting. Data daga sanda wani manzo ya zo to shari'ar manzon da ta gabata ta shafi, to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani manzo bayan sa, ba wani annabi bayan shi, saboda shi shari'an sa ila kiyami sa'a sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Saboda haka ba za ka dauko yanzu a taura ka ce bari kai aiki da shi ba, ba za ka dauko zabura ka ce za ka yi aiki da ita ba, saboda me? Amfaninta ya tashi aiki, illa iyaka ba za ka karyata ba. shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da mu koda labari ne alul kitabi suka ba mu manzo Allah yace kar ku ƙaryata su kar ku gaskata su ku tsaya ku duba ku gani abinda qur'ani ya ƙaryata to ku ƙaryata shi kai tsaye abinda qur'ani ya gaskata ku gaskata shi kai tsaye abinda ba ku samu gaskata shi ko ƙaryata shi a cikin alqur'ani ba to ku yi tawakkufi domin me yiwuwa ku je ku ƙaryata kuma ya zama gaskiya ne Allah ne ya saukar ko kuma ku je ku gaskata ya zama kuma ƙarya ne suka jingina ma Allah da ka yin kun duwa ku gaba dalilin ƙaryata shi ko gaskata shi a cikin qur'ani to sai ku yi tsakatsaki ku ce to ba mu ce eh ba ko ba mu ce a'a ba muna ganewa ko sannan rukuni na hudu na imani shine imani da manzannin Allah al-imanu bil rusul shine kai imani da manzannin Allah akwai waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin su a cikin alqur'ani akwai waɗanda kuma Allah bai faɗa mana sunayen su ba kamar yadda yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqasushum alayk akwai manzannin da mun baka labarin su ka san su mun karanta maka kissosin su akwai waɗanda kuma mun baka labarin su ba wala qad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasus alayk akwai manzannin da mun baka labarin su akwai waɗanda kuma ban baka labarin su ba waɗanda sunayen su na cikin alqur'ani irin su annabi adam annabi musa da isa annabi dawuda annabi suleiman zakariya da yahya annabi idris annabi suleiman annabi ayyuba da sauran annabawa sannan rukuni na biyar daga cikin rukunin imani shine imani da wato ranar alkiyama cewa tabbas akwai wata rana sununta ran alkiyama wannan rana kuma tana zuwa kuma Allah madaukakin sarki ya tanaje ta ne domin yayi sakayya ma bayinsa ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى wanda yi mai kyau ya ga mai kyau wanda yi mara kyau kuma ya ga mara kyau daga kai imani da ranar alkiyama cewa tabbas za ta zo sannan rukuni na shida shine imani da kaddara alkhairin sa da kuma sharrin sa kai da cewa duk abin da ya faru ko na alheri ko na sharri to yana faruwa ne da mashi'ar Allah yana faruwa ne gurgurdan abinda Allah madaukakin sarki ya so gurgurdan abinda Allah ya rubuta babu abinda yake tsallake kaddaran ubangiji duk abinda kuma ubangiji ya nufa ci faruwar sa baya bishi hala inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun duk abinda Allah yake so kai Allah zai ce masa zamani kai sai zama eh yasa wasu suka ce in Allah na son al'amari ya wakana kafin kun ya karasa kafin kun ya karasa kafin kefin ya dora nunin abun ya faru eh amma malam usamin yace wannan kuma kun tsallake iyaka domin in abu ya faru kafin a gama fadan kun to abun yayi gaggawa bai jira umalli ya cika ba shi kuma kaidan Allah duk abun da yake son faruwa abun ya faru to baya gaggawa ba umallin Allah komai yana jiran sai Allah ya bashi umalli ne muna ganewa ko saboda haka Allah kuma dama abin da yake kenan inna ma qaul la shay'in idza aradnahu an yakuna an naqula lahu kun fayakun tantib ne kenan sai mun ce da shi zama sai ya zama sai ya kasance to wannan shine wato rukunin imani na shida nayi mana bayani akan rukunin imani ne a takaice domin mu san menene zamu karanta kuma akan menene zamu fara karatu insha Allah Allah ta'ala ya sa mu dace daga kai tsaye insha Allah ta'ala zamu fara da hadisi na farko مالن يتي أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه رواه مسلم مالن يتي وأن أبي هريرة ونن حديث zai mana bayani akan ma'rifatullahi azza wa jalla wal imanu bihi sanin Allah da kuma imani da Allah ka san waye ubangiji kuma ya ake imani da Allah kuma ya ake bautan Allah subhanahu wa ta'ala mallan yake cewa annabi hurayra radiyallahu anhu qala an karbo daga abu hurayra Allah ya kare da a gare shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah su kada tabbata a gare shi ya ce qala Allahu tabaaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wannan hadisin ana kiran shi da hadisin qudsi duk hadisin da manzo Allah ya ce qala Allahu ta'ala ko inna Allah qala ko qala Allahu azza wa jalla ko ta ibara mai kama da wannan annabi ya ce Allah ya ce to sunan wannan hadisin hadisul qudsi magana ce ta Allah wanda Allah madaukakin sarki bai so ya sanya shi a cikin alqur'ani ba saboda hikimansa da kuma wato ilimin ubangiji Allah cin ikon sa ya ga dama ya kawo shi ta wannan hanya ta hanyar wato ainihin hadisul qudsi yana da bambanci mai fadi tsakanin shi da alqur'ani wajen kafa hujja da karfin hujja dama da hadisi da qur'ani matsayin su daya bambancin su shine falala wajen karatu alqur'ani ana reda shi alqur'ani ana sallah da shi amma hadisi ko hadisin nabawi ko hadisul qudsi ba za ka yi sallah da shi ba فلا ذاتي غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين انا اغنى الشركاء ان اشبتي با saboda ba alqur'ani bane Allah kuma cewa ya faqara umma ta yassara min alqur'an in ana sallah karanta abinda ya sawwaka ne me na alqur'ani ba na hadisi ba saboda haka shi kuma hadisul qudsi in za a karanta shi ba a rera shi kamar yanda yake kaida ce in za a karanta kowane hadisi ba a rera shi alqur'ani shi kadai ake rerawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mu mallami ta ganna bil qur'ani fa laysa minna duk wanda baya rera qur'ani yana kada murya yana nuna gwaninta wajen karatun qur'ani ba tare da ya nuna riya ba manzo Allah ya ce wannan bai tare da mu saboda haka wannan shine bambanci tsakanin alqur'ani da hadisul qudsi sannan kuma alqur'ani shi duk sanda karanta shi kowane harafi daya ana baka lada 10 shi ko hadisi in ka karanta ba a baka lada sai kai aiki da shi sai kai aiki da shi ko qur'ani zallan mujalladin karanta lafuzan qur'ani kowane harafi dai kana samun hasana guda 10 Allah ya samu dace Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa cin wannan hadisi ana abna shuraka'i anishirk Allah ta'ala yake cewa ni ne mafi wadatan masu shirka dangane da shirkan da suke yi man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki ashraka fihi ma iya ghairi ya hada ni da wani na a cikin wannan aikin taraktuhu wa shirkahu na bashi da shirkansa wato wannan hadisin abinda yake nuna mana shine Allah yana cewa ni Allah na wadatu daga duk wani aikin da aka yi shi aka yi tarayya da wani na a cikin aikin duk wanda yayi wani aiki ya hada ni da wani na a cikin aikin to na bar shi da shirkar sa ma'ana bana son aikin sa bana bukatun aikin sa muna ganewa ko to wannan hadisin yana da fa'idoji masu tarin yawa fa'ida ta farko tana nuna mana cikar rububiyar ubangiji shine da yace ana aghna shuraka'i anishir ma'ana saboda kamalan sa da kuma kadaitakan sa na cewa shi kadai ne ubangiji da ya halicci sammai da kasai ya halicci kowa ya halicci komai to in har ka yadda cewa wannan rububiyar Allah ce shine mai sama shine mai kasa shi yayi ka shi kadai to ba dalilin da kuma in ka zo bauta kuma zaka hada shi da kowa wannan ya nuna mana kamalar Allah wajen rububiyarsa muna ganewa ko sannan da yace ana aghna aghna wato ismu tafdil ne na alghaniyu domin ce alghaniyu mawadaci kenan to an ce al'aghna mafi wadata kenan kaga karin cikar kamalar ubangiji kenan rububiyar Allah shine shi Allah din wadatacce ne mawadaci ne shi ghaniyun ne shi kuma gani wato wadatar ubangiji gina ne ginan mutlak sakakkiyar wadata ce wacce talauci ba ta taba kawo mata barazana ba rashi ko kashi bai taba kawo mu wadatar Allah barazana ba amma duk wani wanda ba Allah ba duk wani wanda ba Allah ba to koda ya wadatu yanzu to kafin ya wadatu sai da ya gamu da barazanan babu sai da ya gamu da barazanan talauci kuma shi ma ya sani duk wadatan da yake ciki yanzu yana cikin barazanan talauci domin duk wadatan shi ai ba zama zai yi miki kafa ba ko ba ci gaba da nema yake yi ba ya nuna kenan cewa bai aminta cewa talauci bare kawo masa farmaki ba. Sannan shi Allah wadatarsa wadata ce da ba shi da bukata a wajen kowa. Shi ko yanzu mawadacin duniya duk girman wadatarsa to yana da bukata a wajen talakawa. Domin ma ai mawadacin duniya wadatarsa ba ta cika ya mori wadatar sai ya mori talakawa. Haka ne ko baka ba? Sai ya mori talakawa. Yanzu aka samu alhaji mai kuɗi yana da biliyan 100 miliyan 100 miliyan 100 kaza ya mori wannan kuɗin shine shiga gida mai kyau. In ba talakawa suwa za su gina gidan? Suwa za su yi aikin leburancin gidan? Wa zai zana gidan? In kowa ya wadatu baya bukatan kuɗi to wa zai tsaya masa aikin? Ba wanda zai tsaya mishi aikin. Yana bukatar ya sai mota. In kowa ya wadatu kowa ya yi kuɗi duk duniya kowa yana da kuɗi baturin ma zai tsaya tsara mai ya kera maka mota ne? Shi ma ba neman kuɗi yake mai tsaya ya kera motar? Sannan kuma alhaji in babba ne shi yana jin ma in ya sayo motar ma ya fi ƙarfin ya tuka ta. Sai dai wa? Sai dai direba. Daga sanda kuma ya sa mazauninsa a kan seat ya miƙa ma direba steering da ki to ya koma hannun Allah sannan kuma hannun direba. Sannan direba ya da shi. Idan direba ya karkata motar da gangan ya yi rami da shi dole talar za su fada. Dole talar za su fada. Sannan zai sayo motar ne amma direba ya fi shi muran motar saboda mai yiwuwa shi iyakaci ya ce ɗauke ni ka kai ni ofis ya ajiye shi can ya kira shi ya ce ɗauki motar ka je waje kaza ka sayo kaza ɗau motar ka je waje kaza ka sayo kaza. In ka auna hawan motar da direba ya yi ya fi hawan da alhaji ya yi. Haka ne ko ba ka ba? Ya fi yadda alhaji ya yi. Sannan ya fi shi tuka motar bayan kuma ba shi ya saya ba. Kaga kenan duk kuɗinsa yana bukatan talakawa. Yana so ya sa manya-manyan shaddoji. In ba a neman kuɗi wa zai kawo masa shadda? Sannan ya sayo. In ba don tele na neman kuɗi ba ya ɗinka masa? Ba zai ɗinka mai ba. Sannan in ya gama duka ya ci kaji ya mora. In ma ba talakawa suwa za su yanka mai kajin, suwa za su gyara kajin, suwa za su je tukuban kajin. Sannan duk in ya gama wannan gaba ɗaya ya ci ya ƙoshi sakawai ɗin gida ya gama cikawa wa zai zo ya kwashi? Talakawa za a nemo. Saboda haka shi mawadacin duniya duk wadatansa to ba zai mori wadatan ba sai da gudumawan talakawa. Eh bai zama mawadaci ba sai ta hanyar talakawa. Su suke neman masa kuɗi. Haka ne. Su suke neman mai kuɗin. Wani ma yana zaune a gida sai dai ya je gina plaza ya ɗauko wani ɗan talaka ya bashi ya ce kai ne manaja. Ya ɗauko wani ya bashi ya ce kai ne manaja. To wannan dukiyar da aka bashi yana da shago kaza, yana da gidan mai kaza a Kano, gidan mai kaza a Bauchi, gidan mai kaza a Gombe, Abuja. In ba talakawa suwa za su kula da masa da waɗannan gidajen ma? To amma kaga shi Allah shi ya nuna mana ma idan duka muka ce ba ma yin sa ba yi da bukata a wajenmu. Allah ya ce in takfuru fa inna Allaha ghaniyyun ankum. In ma kuka ce kun kafirce ma Allah dukan kuka ce ba kwa yin Allah to Allah ya ce shi Allah ya wadatu gabarin ku. Allah bai bukatan komai a wajen ku. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah ya ce ya ku mutane, ya ku duniya baki ɗaya da duniya ake yi, Allah madaukakin sarki ce ku ne mabukata a wajen Allah. Duk abinda mutum ya tara ko da ya kai karuna to wajen Allah mabukaci ne shi. Domin duk abin da Allah zai baka a duniya bai wuce a samu rabin teaspoon a miƙa maka ba, indai a wajen mulkin Allah ne. To amma shi kaga Allah da yake mawadaci ne shi, shi yasa ya ce ana agna shurakai an shir, ni ne mafi wadatan masu tarayya dangane da tarayyan da suke mu. Fa'ida ta biyu da za mu fahimta daga wannan hadisin shine zamu fahimci fa'idar fa'idar wato tauhidul uluhiyya, kadaita Allah da bauta wajen ibada. Shine da yace man amila amalan, kaga wannan an yi so wajen ibada kenan, an yi so uluhiyya. Can ka yadda Allah shine mawadaci, bai da abokin tarayya, wannan rububiyya ne. Nan kuma wajen aiki ne, man amila amalan, an zo kun aiki. Yace to duk wanda ya aiki a sharaka fihi ma iya gairi, ya hada ni da wani na a cikin aikin, taraktuhu wa shirka, wace to na bar shi da shirkansa, bana bukata. Saboda haka wannan ya nuna mana rububiyar Ubangiji, aya uluhiyar Allah, cewa Allah madaukakin sarki ba a hada shi da kowa wajen bauta. Duk abin da za a yi na bauta to ana yi ne ma Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai. Kuma a na farko dai Allah shine kadai abun bauta, babu wani abun bauta sama da kasa in ba Allah ba. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah, Allah ta'ala ya ce Allah bashi da da, sannan babu wani abokin tarayya tare da Allah, ba wani abun bauta tare da Allah. Allah ya ce ma idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa, inda a ce Allah na da wani abun bauta, abokin tarayya tare da Ubangiji, da kowa ya ɗebo abubuwan da ya halitta. Yanzu idan akwai Allah biyu ko uku, ai ga shari'an addini, kowane Ubangiji da shari'an da yayi zai shari'anta ma bayinsa. Idan shi wannan ya ce wa bayinsa ku yi azumi a watan Ramadan, wannan sai ce to ko azumin ku sai watan Zulqa'ada, wannan zai ce to ko azumin ku sai watan Safar. Kaga kuma dole kowa ya bi abinda ne, abinda Ubangijinsa ya faɗi. Amma kasantuwar musulunci shine addinin Allah, kuma yana tafiya ne a tsari ɗaya. In ana azumi to duk duniya duk musulmi na azumi, ya nuna Allah shine kadai abun bauta, ba wani Allah in ba shi ba, ba wani abun bauta in ba Allah ba. Saboda haka wannan shine babban darasin da zamu ɗauka. Allah kuma yace wai law kana fihi ma alihatun illa Allahu lafasadata, Allah yace wai inda a ce akwai wani abin bauta a sama da ƙasa koma bayan Allah, da sama da ƙasa sun wargaje, sama da ƙasa da sun jima da wargajewa. Yanzu idan ka ɗauki irin ƴan uwanmu Kanawa da suke zama a gari ɗaya mai sarki biyu, kaga dai har yanzu sun kasa nutsuwa su zauna lafiya, har yanzu. Wannan fa duniya ce, yanzu da shi sarki Sunusi da sarki Aminu a cikin su, waye halicci jihar Kano, waye halicci mutanen jihar Kano? Mulki ne ba kawai Allah ya dan sassan musu na jihar, amma kowa yake ji a ransa cewa ni ne sarki, ba wani in ba ni ba. Kowa yana jin ko a bar mun ko bara a zauna lafiya ba. Saboda haka kowa yana jin cewa ni ne kadai sarki, kai ba sarki bane. To yaushe kuma za a ce a sama da ƙasa kuma akwai wani Allah tare da Allah? Yaushe hankali zai ɗauki wannan? Allah kuma da kansa ya ce wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayni ithnain, Allah ya ce, Allah ya ce, kaga ibadar tana da girma a cikin Alƙur'ani. Wace magana ce ba maganar Allah ba? Duk wata magana take cikin Ƙur'ani maganar Allah ce, amma da ya zo nan don ya nuna maka tana da girma, sai Allah ya ce maka ka tsaya ka ji Allah na cewa. Allah ya ce kada ku riƙi wani abin bauta, ku samu ababin bauta guda biyu. To ya zai sai ce inna ma huwa ilahun wahid, abin bauta guda ɗaya ne, ba ku da wani abin bauta in ba Allah. Allah shi ne kada abin bauta shi kadai, la haula wala quwwata illa billah. To kaga ballantana kuma iso zuwa ga wannan zamaninmu, a ce wai akwai wanda ne kawo maka wata aqida, wai suna aqidan, wai aqidar wahdatul wujudi, wai komai kowa Allah ne. Yanzu kai yanzu kawai kalli kanka, a ce kawai ka ba wa kanka credit tsakaninka da Allah, ya hankalinka zai da wai kai Allah ne? Kawai ka kalli kanka, ka kalli irin siffofin da kake da su na ƙasa. Yanzu dai duk ga muna zaune a masallaci, ka ba mu nan da awa biyar masu zuwa kowa ya ji yayi bacci, haka ne ko ba haka ba? Yanzu wanda ya yi bacci lokacin da kai bacci baka san me yake faruwa ba kuma a ce kai Allah ne. Ai zamu zo mu ji a hadisi a gaba insha Allah, inna Allah la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Allah baya bacci kuma bai dacewa ga Allah yayi bacci. Sannan nan da dan wani lokaci yanzu ga mun zo na bayan magriba muna yin insha, kowa in ya koma gida abu na farko da kake fara tunkara shine me? Fana abinci. Ba ka bani saboda kai ne kasashe ne kana jin yunwa kana da bukata, amma shi Allah fa shi yasa da yazo bayani akan Annabi Isa da mahaifiyarsa sai ce mal masihu ibnu maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatu sai ce kana ya kulani ta'am sai ce da almasihu da mamansa suna cin abinci kenan ishara ce zuwa ga shi Allah fa baya ci bai cin abinci. Allah bai bukatun abinci. Sannan duk matsayinka duk iya karya hulanka duk iya guganka duk yadda mutane suke girmama ka kana shiga bandaki ko baka shiga bandaki. Yanzu duk komai din da gwamnati zai yawo da shi a cikin gari ne zai barazana, amma in ciki ya rikice komai za su yi amfani? Ba za su yi amfani ba. Ana tafiya a hanya daga nan zuwa Abuja cikin gwamna ya rikice dole convoy za su hakura a yi parking a sauka saboda me? Gwamna zai shiga daji. Kenan mutane ne suka san shi gwamna ne, amma shi cikinsa bai san cewa kai gwamna ba ne, bai sani ba wannan, bai sani ba. In wani abu ne ya zo zai tunkari gwamna ko shugaban ƙasa masu gadi za su masa bakin gilashi su zazzare masa ido. Wani lokacin ba su harbe shi da bindiga, amma in ki cikin gwamna ya rikice ba za su yi da shi harbe cikin za su yi. Duk matsayinka kana da wannan na ƙasar, duk malantanka duk dukiyarka duk matsayinka duk mulkinka duk sarautanka duk talaucinka duk jahilcinka kana da wannan na ƙasar. To yanzu kuma sai a ce maka wai kai Allah ne, kuma wai har ka gamsu daga sai cewa wai kai Allah ne? Kuma wani ba a nan kasar fa wani ya ce shi Allah ne, wasu ahlus sunna suka tashi suka je yin muƙabala da shi sai aka samu wai ba shi da lafiya. To yanzu dan Allah malam in ka je asibiti gaira marar lafiya in ka gama sai ka ce me? Allah ya ba da lafiya. To yau Allah ba lafiya, to waye ba da lafiya? Kaku akwai damuwa, akwai damuwa. Yau yanzu a ce kana da wani mutum mai arziki wanda ka saba duk matsalolinka miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan uku kana zuwa ya biya maka, yau sai ka je da matsalar dubu ɗari sai ya ce maka ni ma wallahi yanzu hakan nan dubu hamsin nake nema in cika in samu kaza. Shi mai baka miliyan goma miliyan biyu yau yana neman dubu hamsin, kai ko ka san kai ko ba labarinka ka taɓe? To sai ka ce Allah da ake cewa Allah shi ba da lafiya, to shi kuma yau Allah ba lafiya? Kai jama'a akwai matsala ba? Kaga lafiyan ta kai, wato lafiya ta kare kenan. Eh ba sauran lafiya tunda Allah ma bai da lafiya. Zaka duk sauran marasa lafiya ko su daura hannu aka ba sauran lafiya, lafiya ta kare. To yanzu wanda yake iya rashin lafiya tsakani da Allah ya kamata ya zama Allah? Ai inda gaske kai Allah ne ana zuwa muqabala, to sai ka ajiye zazzabin ka cire zazzabin ka ajiye shi a gefe. To yaushe ma zazzabi ya ta tankaru Ubangiji yaushe? Kaga ka tabbatar da cewa kai ba Allah bane, kai ba Allah bane. Sannan kuma ka ce kai Allah ne kuma ka ce wai baka sa kan me dai muqabala ba. Shi kuma Allah shi alimul ghaibi ne, in ka je gaban Allah ka daga hannu kafin ka ce rabbana Allah ya san me ya kawo ka, ba ma sai ka je ba Allah ya san me kake bukata. To yau kuma ga Allah nan an zo wajen sa amma bai san me yasa aka zo gunshi ba. Eh wannan ita ce wai aqidan wahdatul wujudi, aqidan hululiyya cewa wai al-abdu rabbun wal rabbu abdu. Haka Ibnu Arabi ya faɗi cewa wai Ubangiji bawa ne bawa ma Ubangiji ne, yace wa mal kalbu wal khinzuru illa ilahuna, yace da kare da alade ba komai bane face allolin mu ne. To saboda haka Allah fa yana nuna maka kar ka samu Allah na biyu ne. In dai aka samu wata aqidar da ta nuna akwai Allah na biyu, to an fita daga aqidar musulunci an koma kuma kafirci.
to balle kuma aje a gidan wai komai Allah ne kuma duk inda ya samu irin wannan bigiren ina buga misali yanzu idan da zamu tare kristoci anan mu yi musu wazi mu ce ku musulunta sai suka ce mun musulunta mun bar aqidar Allah uku ne yanzu mun dawo aqidar komai Allah ne tsakani da Allah gaba ka ci ko baya ka ci ci gaban mai tunan rijiya ka samu ba yana ƙara zurfi yana ci an ci gaba ai inda akwai shirka mai sauki to mai komai Allah shi zai sauko ya dawo Allah uku da gane dawo Allah daya to mai Allah uku da ake so ya dawo Allah daya ya milla da ya tafi komai Allah da Allah sai shi zai dawo hanya babu ran dawo hanya ba babu ran dawo hanya tunzi ka dauki wannan tsakani da Allah duk jahilcin ka ce maka kai Allah ne wallahi ba za ka yadda ba eh shi yasa shi wancan da yake yawan cewa komai Allah ne na ganshi a wani video clip zai fara jawabi sai ya ce wannan bayani ne na marasa hankali abin da ya faɗa kenan ya ce in ka san kai mai hankali ne karka tsaya saurara ba za ka wuce ba za ka fahimta ba to ni kuma da yake mai hankali ne ni sai na wuce saboda ya faɗa cewa mai hankali ba zai gane ba bayani ne nasu na mahaukata masu aqidar komai Allah Allah ka raba mu da hauka saboda haka wannan yana nuna mana uluhiyar Allah cewa babu wanda ya cancanta a bauta masa in ba Allah ba to abinda za mu fahimta anan shine kafiran Makka da sauran kafirai sun yadda da rububiyya amma ba su yadda da uluhiyya ba kuma duk wani annabi da Allah ya aika shi ko manzo babu manzon da ya rigima da al'ummarsa akan rububiyya duk rububi duk rigiman da ake da al'ummomi akan uluhiyya ne Allah ya faɗa mana cewa wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah inda zaka ce da su wa ya halicce ku za su ce maka Allah ne wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah kul man yarzuqukum minas samawati wal ardi amman yakul man yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbiru al-amra fa sayaquluna Allah Allah ya ce da su wa ke azurta ku daga sama da kasa wa ke mallakan jin ku da ganin ku wa ke fidda rayaye daga matacce wa ke fidda matacce daga rayaye wa ke jujjuya al'amuran bayi Allah ya ce za su ce da kai Allah ne Allah ya ce fa kula fa la tattaun ka ce to su dan me ba za ku ji tsoro Allah ku bauta ma Allah shi kadai ba daga duk rigima an kaji ana rigima dama rigiman da aka yi da kafiran Makka cewa suka yi aja'al al-alihata ilahan wahida wai abin da ya basu mamaki shine wai a ce wai a koma ana bautan Allah shi wato mu fahimci ibarar basu ce aja'al al-arbaba rabban wahidan ba sai suka ce aja'al al-alihata ilahan wahida domin sun yadda cewa rububiyya kan sun gamsu cewa na Allah ne shi kadai to rigimar su da annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya ce uluhiyyar ma a ba ma Allah hakkinsa shi kadai mun gane ko saboda ai sun yadda cewa ba wani gunkin da yayi sama ba wani gunkin da ya halicci kasa amma sun sani duk wannan hakkin Allah ne shi kadai amma rigimar su shine a ce to tunda Allah shi kadai yayi sama da kasa shi kadai yayi ku to rigimar ita ce ku bauta ma Allah shi kadai shine suka ce aja'al al-alihata ilahan wahida suka ce ka inna hadha la shay'un ujab gaskiya wannan akwai abun mamaki har a samu wani wanda zai ce wai abautan gumaka a kuma bauta ma Allah shi kadai suka ce ka gaskiya wannan abun akwai ban mamaki to saboda haka ana so mu kadaita Allah da bauta shi kadai to wannan shirka na ibada kenan hada Allah da wani wajen bauta wannan shine ashirkul akbar in ka bauta ma wani tare da Allah to zaka halaka sannan akwai ashirkul asghar wanda kusan wannan hadisin yana magana ne akan shi shine ashirkul asghar shine ar-riya riya kenan malamai suna cewa shirka yana shiga cikin ayyuka guda uku na farko shine al'amalul badaniya shine ko kuma kafin nan akwai al'amalul qalbiyya ayyuka na zuciya wannan shine na farko shirka ta fi shiga nan ayyuka na zuciya kamar imani da Allah madaukakin sarki lokacin da zuciyarka ta cakudu da imani da Allah kuma ta hada da wani tonan kuma ka fita daga imani kenan ka koma shirka mun gane ko wannan shine al-a'malul qalbiyya kamar abin da ya shafi ikhlasi kamar yadda malam Muhammad bin Sali al-Munajjid yake cewa ita kanta ikhlasi dare tana shigowa cikin ikhlasi kamar misali mutum ne da ya tashi yin ibada sallan dare sai da ya kebanta kansa shi kadai ba mai ganin sa daga shi sai ubangijinsa yayin sallan sa shi kadai ba wanda ya san yayi yayi kukan sa ya roki Allah kaga wannan duk wani rukuni ne kace dan Allah yake ai ya gama tabbata to sai kuma ya zauna sai ya fara burge kansa ya dinga ganin in ana maganar ikhlasi da boye aiki ya ce hayi mu ne sahun gaba ni sallah ma bana yin ta a gaban mutane azumi ma ina yi boyewa nake yi to wannan jin cewa su ne a sahun gaba yana burge kansa wannan kuma sai halakar da shi to wannan shine al-amalul qalbiyya wanda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana cewa ita wannan shirka ta fi buya a cikin ta sama da yadda bakin tururuwa ke buya akan bakin dutse maka sani mako yi dika yi dika alakan da kai na biyu kuma shine al-amalul badaniyya shirka tana shiga cikin ayyukan da ake yi da gangan jiki kamar sallah da azumi kamar sujjada kaga in kai mawanin Allah ai kai shirka kamar sallah ne kai ba don Allah ba ko azumi kai ba don Allah ba ko na abu makamancin haka wannan shine al-amalul badaniyya akwai kuma al-amalul maliyya shine ayyukan da ake yi da dukiya kamar sadaka kaga ita wannan da dukiya ake yi mutum ya gina makaranta ko ya gina masallaci ko kuma ya taimaki al'umma mabukaci ya zo ya bashi mai kaza ya zo ya bashi mai kaza ya zo ya bashi to riya tana shiga cikin wannan shine mutum ya koma yana yi ba don komai ba sai dan saboda ya burge mutane sai dan saboda a ce ya kware ko saboda a ce wani akwai kyauta a ce kai wani abun hannunsa bai dame shi ba wani inda ka kai bukata wajen sa to bukatar ta biya to wannan shine al-amalul maliyya ko kuma malamai suka ce ta zama aiki ne wanda ya cakuda mukhtalibatun min malin wa badani wa qalbin akwai aikin da shi kuma ya hada wa'annan duka uku da dukiya da gangan jiki da kuma zuciya kamar wace ibada kamar aikin haji kaga aikin haji da na farkon baka da kudi ai baraka yi ba dole sai da dukiya musamman kamar mu irin mu wanda muke nesa da inda dakin Kaaba yake dole sai kana da dukiya yanzu kudin aikin haji bana kusan miliyan nawa miliyan 8 ko to kaga yanzu in aka tara mutane cikin masallacin da aka rufe ko baka ce wanda bashi da miliyan 8 ya koma ya zauna mutum ne na shi kana masallaci ciyawa ne zai fita ko to kaga yanzu aikin haji ai bane ba sai da dukiya sai da kuɗi sannan koda kana da kuɗi in ba lafiya ai aikin hajjin ba zai yi ba saboda akwai ayyuka akwai dawafi akwai hawan arfa akwai zuwa jifa akwai kwanan muzdalifa akwai kaza da kaza duka a cikin aikin hajji dole sai da mai sai da gangan jiki sai da gangan jiki sannan kuma in kana da dama kai din ne zaka tashi ka je kai ba wanne zai je maka ba sai dai in baka da dama kaga dole kana bukatun gangan jiki sannan kuma tana bukatar zuciya ikhlasi yi don Allah tana bukatar wannan da ka kaga aikin haji ya kunshi wayannan bangarori guda uku to mafi hadarin shine zuciya dan dama koda ka koda mai dukiya ko mai aikin gangan jiki yayi riya mafi yayawa to yana yin riya ne da zuciya ai zuciya anan ikhlasi yake ko anan ne kake jin cewa ina yi ne don burge mutane ko ina yi ne don a ce na iya ko wani abu makamancin haka ko wani ya je ya sake komawa ya je ya sake komawa zaba da ce kai ai wani duk shekara sai ya je aikin haji wani ba shi wata biyu ya tafi umara damuwansa kawai ya burge mutane. Wannan shi yasa zaka ga mutane mutum ko Umara ya samu daman tafiya, to tun daga ranar da bizan sa ya fito, passport din sa ya fito, pass da zai fara daukan hotunan sa yana sawa a status. A nan da ya tashi tafiya kuma tun daga fitowansa daga cikin daki zai shiga mota za ta tafi airport, duk yana kan video. Ejansa airport hoto, ya tsaya a bakin jirgi hoto, an shiga cikin jirgi hoto, an sauka a Jidda ko a waje kaza hoto, gashi na bakin masallacin Kaaba yayi hoto, gashi na masallacin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki alqur'ani sai ya zauna haka nan da kafa sai ya ce mabokin sa dauke ni, sai ya dauke shi gashi na yana karatu, ko ba karatun yake yi ba, da karatun yake ba, ko ya tsaya ba madakin Kaaba baya ya laga hannu saboda mashiriri cine shi. Ita dakin Kaaban kaje zaka yi addu'a, in addu'an gaskiya zaka yi, fuskantar da zaka yi, to ka juya madakin Kaaba baya, kuma ai ka juya ma alqibla baya. Ina daga cikin manya-manyan ladduban addu'a, kuma laddubonin ladduba na addu'a kuma akwai me, akwai fuskantar alqibla, to sai ka juya madakin Kaaban baya, sai ka daga hannu, sai kuma ka ce a dauke ka hoto, saboda ka nuna wa duniya cewa ai gashi na bakin dakin Kaaba yana addu'a. Eh, duk da dai akwai wani bawan Allah bara da na gaina yau haka ne mishi da siya, ya ce mun ba za ka gane ba sai ka zo tukunna, sai wai shauki ne na zuwa yasa shi koyi laka baran gane ba sai ran da Allah ya kawo, nace to shikenan Allah ya kawo ni. Eh, Allah ya sa mu dace. Sai dai abin da yake so mutane su gane, bai daga cikin dabi'ar musulmi yin hukunci ga mutane. Ba ce maka aka yi duk wanda ka ganshi ya dauki hoto ya yada ba don Allah ya yi ba. Ina so mu fahimci wannan da kyau. Sai dai kawai inda za a samu sabani ma shine wajen sabanin malamai akan hukuncin hoton photography. Amma ba ce maka kai duk wanda kaga ya yada kuma wai ka ce a wani kan ai ba don Allah yake yi ba. Haka abinda ake so a nuna maka shine ajiye camera da boye aikin yafi dab da kusan da kai zuwa ga ikhlasi da yi don Allah. Mun gane ko? Saboda haka duk abinda zai taimake ka kuma wajen kai don Allah kuma shine abinda ake so a musulunci. To sannan Ibn Rajab Al-Hanbali Allah ya mishi rahama yana cewa wato riya ta kasu kashi uku. Akwai na farko mutumin da zai aiki sai zama aikin sa fatakuna fataratan takunu riya'an mahba, yace wata rana aikin za ta zama riya ce tsantsa. Bi haizu la yuridu bihi siwa mar'iyatil makhluqina li ghaldin dunyawi, saboda wani lokacin zai zama asalin kawai dalilin da yasa mutun yayi aikin shine kawai dan mutane su gani, daga iya abin da ke cikin zuciyar sa ma kenan, kawai shine kawai din saboda mutane su gani, shine qasdu ghayrillahi faqat, manufar san asali dama ba Allah bane, babu Allah. Yace wa taratan yakunu al'amali lillahi wa yusharikuhu riya, wani lokacin zai zama aikin don Allah yayi, aikin na Allah ne amma kuma sai riya ta shiga cikin aikin, riya sai ta shiga cikin ayyukan nasa. To kaga wannan ya hada yi ma Allah madaukakin sarki da kuma wato ainihin a cakuda halin aikin sa da kuma wani wanda ba Allah ba. To akwai kuma wato abin da yake so mu gane na farko, wancan shine asalin aikin ma dan mutane yayi, mun ji na farko ko? Wannan na biyu kuma shine asalin aikin nashi don Allah yayi, to amma kuma ganin mutane suna kallon sa sai riya ta shigo, sai kuma yanzu ya raba kafa yana neman yalda a wajen Allah kuma yana son burge mutane. Mun gane? To wannan shine inda asalin ne, wancan asalin shirka ce ita, dama ba don Allah yi ba, wannan kuma ya hada da yi don Allah da kuma yi don mutane su soya ba, to wannan riya kenan. To wannan kuma yana kaiwa zuwa ga wato ainihin rusa ayyukan mutum da kuma wargaza masa ayyukansa, inda yana tsayawa a iya aikin ka ya baci a tsaya a haka, to da sauki. To bayan aikin ya baci kuma akwai penalty, to ita matsalar yake bayan aikin ya baci kuma, to akwai damuwa, akwai damuwa,
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi yake cewa babu kuraye mayunwata guda biyu da aka taba sake su a cikin garkin raguna, ma'ana a sake mayunwatan kuraye guda biyu a cikin garkin raguna. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace barnan da za su yi ba zai kai girman barnan da mutum zai yi ba idan ya kasance yana neman duniya ido rufe, yana kuma neman daukakan duniya ta hanyar aikin lahira. A sake kuraye guda biyu mayunwata a cikin garkin raguna, kaga dai barna za su yi din, saboda hada mama ba zai kama guda ɗaya ya kashe ya cinye ba, duk sai sun ga cewa ragunan sun daina motsi, sannan raguna guda 50 ne in yi ba zai ma iya cinye guda ɗaya ba wataƙila, amma sai ya kashe 50 kaga ballan ta yi yawa. To manzo Allah ya ce barnan da wayannan kurayen za su yi bai kai ballan da mutum zai yi ba in ya koma yana neman dukiya ta hanyar haram da kuma ɗaukakan duniya ta hanyar addinin Allah. So shi duk aikin da aka ce za a yi don lahira, to kawai a bar shi don lahira, kawai a bar shi don lahira. Amma kaga yanzu mutanenmu aikin addini zai yi aikin Allah ne da sunan addinin Allah, amma yana neman ɗaukakan mutane, yana neman ɗaukaka. Komai namu yanzu ya koma siyasa, dama wanda suka fi kowa faɗa ce wannan hatsarin kenan su ne 'yan siyasa. Yanzu ka kula da kyau kaga wani babba ɗan siyasa ko gwamna ko wani shugaba ko masallacin juma'a zai zo sallah, kafin ya zo sai an sanar da kwamitin masallaci cewa gwamna zai zo, haka ne ko ba ka ba? Akwai masallacin da na sani a nan garin, ba zan faɗi sunan masallacin ba, na saba duk sanda ya je sallan juma'a ina zuwa kai tsaye dan shiga sahun gaba ne na kila in zauna. So ranar na shiga kafin na kabbata sallah sai na ga wani daga nesa yana mun alama kan na kabbata sallah, to sai ban kula da shi ba na kabbata sallah, ya zo ya tsaya a bayana, ina idan da sallah sai ya ce mun nan koma sau na uku, sai ban ce mai komai tashi na koma. Sai da aka zo har aka fara hudu ba wannan wake kin space din yana nan ba, shi wani tsohon gwamna ne da tawagansa za su zo, saboda haka su sun fi karfin su to masallaci tun karfe 11 ko kuma masu tawa karfe 11 an hana ku zama a sahun gaba an tura ku sahun baya saboda tsohon gwamna zai zo. Daga kafin ya taho tun daga bakin gate an ajiye masu hotuna da masu ɗaukan bidiyo tun daga fitowarsa daga mota, za a yada a duniya cewa yau mai girma gwamna wane ko tsohon gwamna wane ya yi sallar juma'a masallaci kaza da kaza kaza da kaza. Daga masallacin ma da zai zo bautan Allah a wajensa siyasa ne, siyasa ne. Maimakon abin da ya kamata ya yi shi ne ya saje da mutane ya tawo ya sallama ba a san ya yi ba, balantana tsohon gwamna kuma waye shi a ga cikin gari yanzu, ba fa gwamna mai ci ba, tsohon gwamna waye shi a cikin gari yanzu, ba a lissafi da shi, ba a lissafi da shi. To balantana majalisan karatu, yau inda za a ce wani ɗan siyasa zai zo majalisin karatun nan, to sai an yi sati biyu ana sanar da ku cewa yau ga wani zai zo, za a ɗauka a yada, sannan in ya zo ya gama kuma masallaci za a ɗauki hotonsa ya yada ce muna godiya ga ɗan siyasa wani ya kawo mana ziyara, shi fa ya zo yana ya saurari karatu, amma kuke mishi godiya, kuke mishi godiya. Haka ne yake yi, in an zo Ramadan za a ciyar, za a ba da abinci, za a ba wa marayu kayan sallah, saboda wulakanci da tozalta mutane ana ba mutum kunu a leda da shinkafa jollof a take away ana daukar sa hudu. Allah karka jarabe mu da wannan talauci, talaucin da zai sa kana ban shinkafa kana dauka na hudu, Allah ka tsare mu da wannan talauci, Allah ka raba mu da wannan talauci. Mu kuma in ka tashi ba mu dukiya, Allah karka ba mu zuciyar da ba za mu mutunta wanda za su samu karkashin mu ba, in baka mutu dukiya ba, in dai baka mutunta wanda yake samu karkashin ka ba, dan in dai Allah ya baka abin da za a samu karkashin ka to ya gawa maka, dan in da ya ga dama da sai ya ba mu wannan wanda kake bashi sai kuma ya tura ka wajen sa, wannan wa kana zalika ala Allah yasira. In za a yi layi a kofar gidanka daga wuntin dare zuwa inkil
hal in kin layi ne kake ba da kuɗi da abinci in dai akwai ai ta fitowa da shi ana bayarwa dan inda Allah ya ga dama da kai ne na ƙarshe a layi shi ma kuma inda yake na ƙarshe a layi ai ba fam ya cika cewa yana so ya rayu a talaka ba hikima ce ta Allah da tsarin Allah hikima ce ta Allah Allah ya sa mu dace saboda haka kaga wannan yana shiga cikin riya to kuma shiriya ina so mu fahimci cewa duk wanda ya fada cikin hadarin riya to yana fadawa cikin halaka shaydan yana amfani da irin yadda mutum ya fito yanzu ya san kai ne galtacce ne mutumin kirki in yace maka ka je kai zina ba za kai ba je kai sata ba za kai ba to ba dai sallah kake so ba ba dai karatun qur'ani kake so ba to sai kullo maka ta inda kake so din sai kuma yaje baka a hadarin da yafi na mazinaci idan aka ce mazinaci ya tsoron Allah ya zina don Allah ne ko kuma ka ce mazinaci kar ya zina don mutane su yaba a shi garin kanshi ya san ba aikin Allah yake yi ba to dama riyar tana shigowa cikin aikin Allah ne asalin aikin ma in ba na Allah bane to ba batun riya ma a cikin ta muna ganewa ko saboda haka wannan hadisin yana nuna mana cewa Allah madaukakin sarki shine kare abin bauta kuma duk abin da aka yi ma Allah madaukakin sarki ba a yi don a samu yabo a wajen wani ba a yi don a samu yabo a wajen wani wannan shine abin da ya kamata mu fahimta a cikin wannan hadisin to da mu tsaya akan shin Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu sake bita shi wannan hadisin mu kada cire sauran fa'idojin da suka rage mana a ciki sannan mu daura zuwa ga hadisi da biyu insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah shi yafi mana sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wallahu a'lam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Amen.